الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو لهدي أشرين دشدا قواتا ربيع الأول هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا ببوتا دليهدو دقوم الشابقوي وان دي دشاء ديا قواتا أغوث 1996 إن شاء الله تعالى ذامي تقبا دا محاضرات دمكي قباتر و دنغني دا عالم الجن والشياطين har yanzu bamu gushe ba muna bayani dangane da irin cutarwar da shaytanu da aljanu suke wa dan adam to a wannan bangare ne muka dauko wata mas'ala dangane da yadda bokaye da yan bori suke hada kai da aljanu da shaytanu don cutar da dan adam shine muka fara ainihin bayani ta hanyar da suke cutarwar wato sihiri muka yi bayanin cewa ga ma'anar sihiri ga abubuwan da suke tabbatar da cewa sihiri din gaskiya ne akwai shi yana faruwa Qur'ani da Sunna mai inganci sun tabbatar da haka bayan mun yi waɗannan bayanai sai muka ainihin yi alƙawarin insha Allahu ta'ala a yau za mu tashi akan aqwalul ulama maganganu da malaman musulunci suka yi dangane da tabbatar da cewa sihiri din akwai shi ko da yake ba daidai bane malami na farko shine Abu Sulaiman Al-Khattabi Allah ya ji kanshi yace qad ankara qaumun min ashabi at-taba'i as-sihra yace an samu wasu mutane wadanda ainihin suke gwada al-amura da tabi'unsu ma'ana malaman falasifa wa abtalu hikmatahu su wadannan sun ainihin ce sihiri ƙarya ne kuma suka ce haƙiƙanin shi baya faruwa والجواب سمالن يچه ان السحر ثابت سحري دي ابني وند يكي تبتتچه وحقيقته موجوده كما حقيقني شي ابني وند يكي فاروا اتفق اكثر الامم من العرب والفرس والهند وبعض الروم على اثباته يچه مفي يوانچن الامم من دنيا دغ cikin larabawa da mutanen kasar farisa da mutanen kasar hindiya da kuma wasu sashi daga rumawa sun tabbatar da cewa a kashin gaskiya sihiri din yakan faru wa haula'i afdalu sukkanil sukkani ahlil ardi wa aktharuhum ilman wa hikma yace wadannan larabawa da mutanen kasar farisa da kasashen hindiya da kuma ainihin wasu daga cikin rumawa din nan sun fi sauran mutanen bangarorin duniya falala da ilimi da kuma ainihin dabaru na sanin harkokin rayuwa kuma gashi sun tabbatar da haka wa kad kala ta'ala to abin da yasa al-imam Abu Sulaiman Al-Khattabi anan ya fara kawo maganganun waɗannan saboda mutanen da suka yi inkarin sihiri suka ce sihiri ƙarya ne baya faruwa ba wai wani dalili ne suke da shi cikin Al-Qur'ani da Sunna ba a'a kadai sun yi amfani ne da kwakwalwa irin tasu to shine ya kawo musu cewa idan suna tunanin cewa hankalin su ne ya gano musu cewa sihiri ƙarya ne to ga wasu al'ummomi waɗanda sun fi su hankali kuma duniya baki ɗaya ta amince da hankalinsu amma duk sun yarda da cewa al'amarin yana faruwa yace haƙiƙa Allah madaukakin sarki yace yu'allimuna an-nasa as-sihra wa amara bil isti'adha minhu fa qala wa min sharri an-nafathati fil 'uqad Allah madaukakin sarki ya bada labarin cewa miyagun mutane suna karantar da mutane sihiri ashe wannan ya nuna sihiri din akwai shi har ma wani ilimi ne mai zaman kanshi kuma gashi ana karantar da shi sannan Allah ya umarci mutane da cewa su roki shi Allah din ya tsare su daga sharrin ainihin masu sihirta din wa warada fi zalika ar-rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama akhbarun la yunkiruha illa man ankara al-iyana wad-darura yace kuma hadisi sun zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yadda babu wanda zai iya inkarin su sai wanda idan shi ya tabbatar mai da abu kuma wannan rayuwa ta tabbatar wannan abu akwai shi amma kuma yazo yi inkarin shi ma'ana kamar yadda mutum zai kalli ainihin wannan tebir yace lalle ba baki bane fari ne gashi kuma yana gani baki ne to sai dai in haka zai wa ainihin al'amarin sihiri gashi ya ga abu ya tabbata amma kuma ya ƙaryata shi amma dangane da tabbatar shi babu shakka akai wannan shine a takaice abin da Abu Sulaiman al-Khattabi ya faɗi قال القرطبي الامام القرطبي شيخوا سي عينهن چه ذهب اهل السنه الى ان السحر ثابت وله حقيقه اهل السنه سنتفي اكن چه واسحري ابن وند يكي تبتاتچه كما yana faruwa a haqiqani ana ganin shi wa dhahaba ammatul mu'tazila wa abu ishaq al-istirbadi عامة المعتزلة وأبو إسحاق الاستربادي من أصحاب الشافعي إلى أن السحر لا حقيقة له إمام القرطبي يجي معلما أهل السنة سنتفي أكن جي وسحري تبتتشن أبني كما أحقيقا نين الأمر ينفعلوا يجي أما ديوا دقى جكم معتزلة دقما أبو إسحاق الاستربادي ليا دقى جكم مبيا أينهم مذهب شافعي سنتي سحري كرياني بايا فعلوا suka ce al'amura ne waɗanda suke faruwa kawai na yi wa mutane wayau da dabara to a takaicen takaita Imam al-Qurtubi ya ce ba za mu iya musu magana ku ba cewa sihiri al'amari ne wanda yake faruwa ta hanyar yi wa mutane wayau da dabara da kuma rufa'ido ya ce domin wannan wani ɓangare ne na ainihin sihiri amma al'amarin sihiri jumlatan baki ɗayan shi akwai shi kuma nau'i-nau'i ne wannan a takaicen abin da al-Imam al-Qurtubi ya faɗi kenan sai al-Imam al-Maziri Allah ya ji kanshi shi kuma yace as-sihru amrun sabitun wa lahu haqiqa yace sihiri dai al'amari ne wanda yake tabbatacce kuma a haƙiƙa yakan faru ka gairihi min al-ashiya kamar yadda sauran al'amura suke faruwa a rayuwar duniya wa lahu atharun fil mashur kuma yana da ta'asiri da iznin Allah dangane da cutar da wanda ainihin akai wa asiri din ku rage volumes din ku khilafan liman za'ama أنه لا حقيقة له وأن الذي يتفق منه إنما هو خيالات باطلة لا حقيقة لها المازري يتشي ساقان وطن دسك تفئك انشي وسهري إن قرياني ويوسع الأمراني وطن ديكي ندبارون قريا باب تبس أكنشي والأمر ينافاروا ما لم ينقبكم الشيني الإمام ابن قدامى الله يجيك انشي يتشي والسهر له حقيقة ومنه ما يقتل وما يمرض وما ياخذ الرجل عن امراته فيمنعه وطها ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه يتي سحري ينا فاروا كما غاسكيا ني يتي اكوي سحرين دا اكاي دان اكان ني دان اكاشا متوم كو دان يا ساماي رشن لافيا كو كما ايوا متوم اينهن سحري يا حنا شي اينهن سادوا دا ماتاشي كو كما ايوا متوم سحري ا اينهن واتو رباشي دا ماتاشي to haka malamai suka yi ta maganganu a takaice kamar yadda muke kawo dangane da ainihin al'amarin sihiri malami na gaba shine al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya Allah ya ji kanshi ya faɗi cewa wa qaddalla qawluhu ta'ala wa min sharri an-naffasati fil 'uqad wa hadithu Aisha radiyallahu anha ala ta'siri as-sihr wa anna lahu haqiqa yace al-Qur'ani da yake cewa a nemi tsare daga sharrin masu sihirce-sihirce yana tabbatar da cewa ashe akwai sihiri din tunda yayi umarni da a nemi tsare daga sharrin nasu haka hadisin Aisha wanda muka karanto a makon da ya gabata cewa an yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama sihiri da nufin ainihin a kashe shi amma Allah bai bada izini ba sai sihirin ya zama rab sai Annabi ya zama yana ga kamar ya sadu da matar shi ashe bai sadu da ita ba ga kamar yayi kaza ashe bai yi ba duk mun kawo bayani akan wannan yace waɗannan abubuwa guda biyu suna tabbatar da cewa ai al'amarin sihiri din gaskiya ne dama haka al'amari yake Ibn al-Qayyim da kanshi yake faɗi a cikin littafin shi al-Fawaid yake cewa al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bit-tamwih mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan baina ar-rasuli wa baina ra'yi faqih yace dama ilimi shine a ce Allah ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce babu lafi a ce sahabi kaza ya ce yace amma wauta ne da rashin fahimta a ce Allah ya ce Annabi ya ce kai kuma ka ce ai wane ya ce to saboda haka Qur'ani da Sunna duk sun tabbatar da cewa akwai al'amarin qala abul izz al-hanafi rahimahullahu ta'ala malami na ƙarshe da zamu kawo cikin malaman da suka yi bayani dangane da ainihin sihiri shine ibnu abul izz al-hanafi wanda ya sharhin al-aqidatu at-tahawiyya yace waqad tanaza al ulama fi haqiqati as-sihr wa anwa'ihi, yace malamai sun yi sabani dangane da haqiqanin sihiri da kuma nau'o'in shi. Wal aktharuna yaquluna innahu qad yu'athiru fi mauti al mashhur, mafi yawancin malamai suka ce sihiri yana yin ta'asiri wajen kashe wanda aka yi wa sihiri din, wa maradihi, da kuma sanya mishi rashin lafiya, min ghairi wusuli shay'in zahirin ilayhi, ba tare da wani abu a zahiri ya kai ga wannan mutum ba. Daga wani gari za a iya mutum ainihin sihiri kuma wannan sihiri ya je gare shi ba tare da sai an je an ainihin wato zuba mishi wani abu jikin shi ba, ko makamancin haka, kamar yadda za mu zo mu bayani a cikin nau'o'in shi insha Allahu ta'ala. To wannan a takaicen takaitawa dangane da maganganun da malaman musulunci suka yi kenan dangane da ainihin shi sihiri din. A ƙarƙashin wannan bayani, in ka fahimta, tunda ya tabbata cewa sihiri din gaskiya ne yana faruwa, to ashe babu mamaki dan an samu nau'o'in shi da kuma irin yadda ainihin yake cutarwa ga ainihin al'umma. To dan haka za mu yi bayani dangane da ainihin matsala akan nau'o'in shi insha Allahu ta'ala. Amma kafin sannan, yana da kyau jama'a su fahimta da cewa babu yadda za a yi magana dangane da sihiri sai an yi magana akan ainihin bokaye da 'yan bori da waɗanda suke tsibbace-tsibbace, saboda su ne waɗanda suke irin waɗannan asirai, kuma suna yin waɗannan asirai ne suna ainihin haɗawa da munanan ainihin shaiɗanu da kuma miyagun aljanu. To don haka da farko zan yi bayani akan wace hanya ce hanyar da bokaye suke bi don su ga cewa ainihin sun mallaki aljanu waɗanda suke musu aiki. Boka zai mallaki aljani fiye da 100, shi yake sarrafa su, zai iya ba aljani umarni cewa kana tsaye kana kaza, je make ka, ko je shiga jikinka, ko shiga jikin mace kaza, ko jikin budurwa kaza, ko saurayi kaza. To wace hanya ce bokaye suke bi su mallaki waɗannan aljanu su rinka sarrafa su, suna ainihin ba su umarni kuma suna bin umarnin nasu? To shi yasa muke son zama ainihin tattauna dangane da irin hanyoyin da bokaye da 'yan bori suke bi wajen ainihin jawo aljanu su mallake su. A takaice akwai hanyoyi guda 8 waɗanda ainihin za mu bayani insha Allahu. Hanya ta farko suna kiranta tariqatul iqsam, hanya ta biyu tariqatul dhabh, ta uku at-tariqatus sufliya, ta huɗu kuma at-tariqatun najasa, ta biyar tariqatul tankis, ta shida tariqatul at-tanjim, ta bakwai kuma tariqatul kaf, ta takwas tariqatul athar. Dangane da ainihin hanya ta farko wadda muka yi bayanin cewa ainihin bokaye sukan bi da 'yan bori wajen mallaka ainihin aljanu, tariqatul iqsam, mutumin da yake son ya zama boka ko ɗan bori, tare da cewa waɗannan bayanai ba za mu bayyana su cikakku ba, saboda wani sai su zame mishi fitina, sai ya zama hanya ɓata. Don haka za mu ɗauko bayanan duk bayani cikin bayanan hanyoyi guda 8 ɗin nan, kowace hanya muka zo sai mun gurgunta ta yadda ko ka je ka tabbaka ta ba za ta ci ba, saboda ba a fatar ka zama boka insha Allahu, balle ka zama ɗan bori. To amma saboda ana son a bayyana waɗannan abubuwa ne, sai a ɗauko bayanin yadda yake mutane za su kai ga fahimtar maqasudi, in ya so sai a rage abubuwa mafi muhimmanci dangane da wannan matsala. Hanya ta farko ita ce boka yakan samu ainihin ɗaki mai duhu ko ɗan bori, sai ya samu rushi. Idan aljanin da yake son ya jawo, yana son ya jawo aljanin da zai mishi aiki ne na raba wane da wane, ko raba wance da wane, ko makamantan haka, kamar yadda za mu zo mu bayani insha Allahu, sai ya samu ainihin tilare wanda yake bayi da daɗin ƙanshi, sai zuba a cikin wannan rushi. In ya zuba a wannan rushi, hayaƙi yana tashi, sai fara ainihin jawo wasu surkulle, nau'i-nau'i na ainihin surkulle waɗanda suke cike da ainihin fasikanci da fajirci da shirka da kuma ainihin bauta ga ainihin shuwagabanni na aljanu ɗin. Sannan yana daga cikin sharaɗin wannan abu da zai yi, ya zama ba shi cikin tsarki kuma ya zama tsirara yake. Rashin tsarkin ma'ana ya zama akwai janaba tare da shi, galiban kuma wasu janabar tana faruwa ta hanyar zina. Zai je ya yi zina, ya zan yana da janaba, sannan kuma ya zama ainihin yana tsirara. Idan kuma zai sanya tufafi, sai dai ya sanya tufafi mai najasa, sai ya samu tufafin da aka zuba fitsari a jiki sai ya sa, to sai ya zo sai ya fara ainihin zuba wannan turare mai munin kanshi, mai munin wari, ya zo ya zuba shi ainihin yana fara tashi, yana fara jan waɗannan surkulle da wannan ainihin kiran manya-manyan aljanu. To a wannan hali sai ya ga ainihin wata halitta ta bayyana gare shi, kamar ɗan kwikwiyo, ko kamar maciji, ko kamar jariri, ko kuma ya ga ainihin ƙafar mutum ta faɗo, ko ya ga kai ya faɗo, ko cinya ta faɗo, sai wannan halitta sai ta yi ta ainihin motsi yadda za ta razana shi. Idan ya kasa jurewa ya firgita, shikenan sai a ce wane ya shiga wuridi amma ya fito ya zautu, ya zama kwarkwar, ya haukace daga haka. Idan ya iya jurewa duk baki ɗaya wannan ainihin aljannin da ya halarto, ya ga mai mishi abin tsoro gaba ɗaya ya daure, to sai ya ji suna yaban shi, sai su yabe shi, su ce to me yake so, shine sai ya faɗi abubuwan da yake so, abubuwan da yake so, sai su ce to shikenan sun yadda za su rinka mishi hidima, amma da sharaɗin cewa shi kuma ainihin zai rinka wa shugabansu sujuda kullun da safe. Zai zo wannan ɗaki ya faɗi ya sujuda, yana ainihin girmama wani shugaba daga cikin shugabanninsu, ko kuma su hana shi ainihin yin sallar jam'i, ko su hana shi ainihin zuwa sallar juma'a, ko su hana shi wurin zuwa sallar jana'iza, ko kuma ainihin su hana shi sallar la'asar. Yana daga cikin hikimar da ainihin shaidanun aljanu suke hana bokaye da makamantansu sallar la'asar, saboda kasancewar Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa duk wanda ya saki ya asara sallar la'asar a cikin jama'a ma duk baki ɗayan ayyukan shi sun faci. To ina wanda ya zama gaba ɗaya an hana mishi yin sallar, gaba ɗaya sallar la'asar ɗin sai su hana shi. To wannan mataki na farko kenan ta hanyoyin da ainihin suke bi wajen mallakar wannan ainihin aljani. Allah ya kiyaye. Dangane da bayani akan irin wannan hanya da suke bi, shirka da ke cikinta a sarari yake. Na farko dai, yin sujuda ga wani Allah, kowane ne wannan kafiri ne? Ma'ana ka faɗi kai sujuda ga wani wanda ba Allah ba, annabi ne, ko waliyi, ko salihi, ko wani malami, mutum ne, ko aljani, idan kai mishi sujuda shikenan kafi ta cikin addinin musulunci. To sa'annan sai kuma ya zama ainihin neman wata bukata a wurin ainihin aljanu ta hanyar godansu da roƙonsu da gama su da manyan shugabanninsu, wannan ma shirkancin al'amarin a sarari yake. To sa'annan kuma ka sani da cewa aljanu suna ainihin fifita wuri mai duhu, shi yasa ko ɗakin ka ne da duhu ka zo zaka shiga ka ainihin ambaci sunan Allah. Duk inda duhu yake to aljanu sukan taru ainihin a wannan guri ɗin. Sa'annan aljanu ainihin suna buƙatar turare wanda ya zan ainihin an zuba shi ba ambaci sunan Allah ba, wanda musamman an yi shi ne domin su. A can da na fara bayani akan cewa idan wannan boka yana son ya mallaki aljanin da zai raba mishi tsakanin wane da wance ne, ko wane da wane, zai ainihin zuba turare wanda yake mara daɗin wari. To aka san haka, idan ana son a ƙulla soyayya ne tsakanin wane da kuma wane, shi kuma sai ainihin ya ɗibo turare mai matuƙar ƙanshi sai ya zuba ainihin akan wannan rushi, shikenan sai aljanin ya halarto sai ya bayyana mishi abin da yake buƙata. Wannan a taƙaice ita ce hanya ta farko da bokaye ko 'yan bori suke bi wajen samun aljanu. Allah ya kiyaye. Hanya ta biyu ita ce tariqatu dhabh, hanyar yanka. Shine boka ko kuma mutumin da yake son ya zama boka ko ɗan bori, sai ya samu wata dabba, baka, kaza, ko agwagwa, ko wani tsuntsu, ko ɗan akuya, ko wata dabba dai wadda take baka, sai yanka ta, sai je ya samu wani juji ko wani wuri da mutane suka ƙaurace mishi, sai jefa shi ainihin ba tare da yayi sunan Allah ba, sai ya je wannan wuri ya tsaya yana karanta ainihin surkulle wanda yake cike da shirka da kuma girmamawa ga shugabannin aljanu, sai ga ainihin wannan aljani ya halarta gare shi. Wasu ma kuma sukan ainihin yanka jarirai ne,
su ainihin zuba jinin a jikinsu alhali suna tsirara suna ci gaba da ainihin yin wannan sirkulle sai aljanin ya halarto musu. Ma'ana babu yadda za a yi dai aljani ya hura kanshi gare ka yadda za ka rinka juya shi kai boka ko ɗan bori ko ɗan tsubbu sai ya tabbatar da cewa ka zama kafiri ka kafircewa Allah maɗaukakin sarki. To wannan ainihin hanya ita ma kasancewarta ainihin haramun al'amari ne wanda yake a sarari, saboda na farko yanka ga aljanu haramun ne, na biyu kuma karanta ainihin surkulle waɗanda yake cike da ainihin shirka da kafirci, wannan kafirci ne a cikin addinin musulunci. Hanya ta biyu ita ce at-tariqatu sufliya, ita kuma wannan hanya ta uku. Ita kuma wannan hanya akan samu mutane ne sukan zauna da sunan malanta, amma waɗannan mutane ba malamai bane a haƙiƙa, amma da sunan malanta sukan zauna a zaure ko a soro ko a wani ɗaki ko shago, su zauna da ainihin kundayensu da allunansu kuma suna karatun Alƙur'ani. To su ma suna yin bokanci ta irin wannan hanya. Yadda suke nasu bokancin shi ne sukan samu Alƙur'ani mai girma kamar yadda na fara bayani a makon da ya gabata, cikakken Alƙur'ani sai su kasafta shi biyu su ɗaura ainihin rabi a ƙafarsu ta dama rabi kuma a ƙafar hagu, sai su shiga ainihin cikin banɗaki suna zuwa suna karatun ainihin wasu surkulle waɗanda ke cike da ainihin girmamawa da neman biyan buƙatu a hannun manya-manya na aljanu. A nan cikin banɗakin ne sai ainihin aljani ko shaiɗani sai bayyana ga wannan mutum da ake ganin malami ne, sai gaya mishi buƙatun shi, shi kuma ya gaya mishi irin sharuɗan da zai rinƙa mishi, shikenan sai su ci gaba da aiki tare. To waɗannan mutane sun fi ainihin kowa ruɗar da al'umma, sai dai waɗanda za mu zo mu bayani a gaba, saboda na farko ga siffar malanta ta bayyana gare su, kuma kullun karatun Alƙur'ani suke yi, saboda haka yana da wahala ka iya wa mutane bayanin cewa wannan fa yana yin bokanci mutane su iya fahimtar ka, tunda an ga ya zauna a soro ko a ɗaki ko a wani zaure babu abin da yake sai karatun Alƙur'ani, amma ba a san cewa ya kafircewa Alƙur'anin ba saboda sa shi da ya taka shi a ƙafafuwan shi. Allah ya kiyaye. To sai kuma hanya ta hudu, dangane da waccan hanya kafircin ta asalari yake, don ba wai ka taka ba Alƙur'ani, da zaka ga sallan takarda na Alƙur'ani haka an jefar da shi gefe guda, ka bashi a wannan hali da yake cikin wulakanci ka zama kafiri, balle kuma ka samu Alƙur'ani izu fi 60 ka kasafta shi biyu izu 30-30 ka zo ainihin ka taka shi ya zama shi ne takalminka ka shiga ban ɗaki da shi, kafircin wannan hanya a sarari yake ba sai an yi dogon bayani ba. Tariqatun najasa, sai hanya ta hudu ita ce ainihin hanyar da suke kiranta tariqatun najasa, ita kuma wannan akan samu ɗan sihiri ya samu wata sura daga cikin surori na Alƙur'ani mai girma, ka kamata ku saurara kowace ta zauna inda yake, inda take surutun da kuke ba zai amfanar ba, da yin shiru kuka da zai fi muku amfani, ku batta za ta tashi insha Allah. Sai a samu boka ko ɗan sihiri, sai ya ainihin samo jinin haila ko kuma fitsari, sai ya rubuta wata sura ta Alƙur'ani, yana wannan rubutun wannan sura ta Alƙur'ani da wannan najasa, yana kuma ainihin karanta wasu surkulle waɗanda su ma suna cike da girmamawa da ainihin shuwagabanni na aljanu da shaiɗanu, sai ainihin aljanin da yake nema sai ya halarto gare shi. Kafircin wannan hanya ma a sarari yake, saboda ka ɗauki najasa ka rubuta Alƙur'ani, wannan kafirci ne. Sannan sai at-tariqatul khamisa, tariqatut tankis, sai hanya ta biyar wadda suke bi wajen halarto da aljanu shine ainihin boka yakan samu tawada, sai ya ainihin samu wata gajeruwar sura daga cikin surori na Alƙur'ani sai ya rubuta ta a birkice, kamar yadda na buga misali a makon da ya wuce, sai samu kamar qul huwallahu ahad, madadin ya fara sa qafun sannan lamun sannan ha sannan wawun, sai birkita sai ya sa lamun sannan sai sa qaf sannan sai ya sa wawun, sannan sai kuma yazo sai ya sanya ha'un din, sa'annan sai yazo wajen ahad sai fara sa dalil din, sannan ha, sannan sai ya sa alhamza, ma'ana sai jirkita ainihin rubutun na alqur'ani. Kasancewar yin haka tunda kafirci ne, yana cikin wannan aiki yana karanta ainihin wasu surkulle da waɗanda ke cike da shirka kamar yadda nake bayani, sai ainihin samu aljaniya halarto mishi. To irin waɗannan ƴan tsubbu waɗanda suke zaune a zauruka da Qur'ani da alluna da kundaye galiban sukan yi haka, sai su rinka ruɗan mutane ana ɗaukan cewa malamai ne, alaramma ne alhali ba alaramma ba ne, tsakanin alaramma da wannan bainahuma baunun ba'i, akwai tazara mai nisa tsakaninsu. Wannan ainihin kafircin da ke cikin wannan hanya shi ma a sarari yake, kasancewar ka birkita alqur'ani wajen karanta shi ko wajen rubuta shi. Wannan ba gwaninta bace a ce wai wani malami ya kware yana karanta alqur'ani da reverse, to wannan tantagaryar kafiri ne, ko yana rubuta alqur'ani da reverse. Don da a ce karantawa ko rubuta alqur'ani da reverse haka Allah yake so, da haka malaika Jibril ya saukar da shi, da kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta shi a haka. Don duk wasu wujuh na qira'at an samu annabi sallallahu alaihi wasallama sun tabbata gare shi. Saboda haka qira'at ba wai guda bakwai ba ma, qira'at sun tabbata guda 17 sahihai, kuma ana yin su a duniya. Inna ma kai abin da ka sani shine riwayar Warsh da kuma riwayar Hafs, amma waɗannan riwayoyi rassa ne cikin rassa ainihin na malamai waɗanda suka shahara guda 7, amma akwai malamai waɗanda su ma sun shahara qira'o'i sun tabbata kamar guda 17, kuma duniyar musulunci ana yi. To waɗannan sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama. Annabi sallallahu alaihi wasallama wani lokaci in yazo karatu zai ce maliki yaumiddi, wani lokacin zai ce maliki, in yazo wani lokacin zai ce ihdinas siratal mustaqim, ya fadi da sad, wani lokacin ihdinas siratal mustaqim da sin, wani lokacin kuma sai ya fadi mumazzajan, ya fadi ihdinas siratal mustaqim, ba sirata ba, ba zi ba, tsakanin zai da sad. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. تو سانا akwai kuma cikin qira'o'i da sun tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yayine yazo zai ce ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim walad dallin, ya tabbata annabi yana haka. Akwai kuma siratal ladina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Duk wannan ya tabbata in kaje ka samu ƙwararren malami wanda ya san dukkanin ainihin qira'at na alqur'ani, in ya dauko an-nazmu shatibi yana karantar da kai, zai iya karantar da kai waɗannan abubuwa baki ɗaya sai ka san su. To duk waɗannan abubuwa da yake sun tabbata annabi yayi, amma ina aka samu annabi yana karanta alqur'ani da reverse, to duk malamin da aka samu haka zindiki ne. Allah ya kiyaye. To wannan ita ce ainihin hanya ta biyar wadda suke bi, shine su rubuta alqur'ani a birkice, suna rubuta shi a birkice, kuma suna masu ainihin yin surkulle da shirka wanda yake cike da ainihin bauta da kuma nuna girmamawa ga shugabannin aljanu. To wannan girmamawa da shi mai neman aljanu din yake, yana cikin girmama manya-manyan aljanu din, manyan suna sauraren shi in suka ga aikin da yake ko kuma yabansu da yake ya kai na a bashi aljani, shine sai a tunkudo mishi wani ainihin aljani ya zo ne mishi hidima. To shine kamar yadda na fara bayani wancan mako, wannan hidima da zai zo ne mishi hidima ce wadda ta zama ta dole, shugaban shi ya fi karfin shi ne ya tunkudo shi ya zo yawa wannan ainihin boka ko dan sihiri hidima. Saboda haka ba zai tafi a banza ba, shi boka in ya tashi hidima zai yi ta ne ga shugaban aljanin, shi kuma shugaban aljanin ya tunkudo wani daga cikin ainihin mabiyan shi, zai rinka hidima ne babu wani muqabil, babu wani abu da ake bashi, ma'ana mai gidansu ne yake karbe abin da ake bayarwa. Saboda haka sakamakon yana wahala, babu abin da yake samu, to ba zai bar bokan ya tafi haka siddan ba, ko ya bari sai matar bokan ta dauki ciki sai zubar da cikin, ko kuma kullun ya rinka sa mishi ciwon kai, ciwon kafa, ciwon kirji, zazzabi da makamantan haka, ko kuma ya fitini ƴaƴan shi ya rinka lalata musu halitta, ko ya rinka ainihin lalata tunanin su. Aljani zai bari sai ka zo rubuta exams fa, sai mai da kwakwalwarka sai ta zama validia, sai ka zo rubutun jarabawa. Mako biyu da suka wuce mun samu irin wannan, wata aljana take cewa ta likita a makarantar ƴan mata ta malumfashi ta zama ƴar makaranta tana zuwa sai wata senior ta nema ta seniority ku senior kun ji kai hankali kaka je kane wa aljani seniority baka sani ba ta nema ta seniority ta sa ta wanki ta sa ta kaza ta sa ta kaza tana ashe aljana ce bata sani ba ta ce ranan sai ta zo sai ta firgita su da daddare duk ƴan mata suka gudu ita kuma wannan sai ta yi taurin kai tace sai ta zo mata da daddare tace ta matsa mata za ta kwanta kaga rashin kunya yayi yawa ke kina jiniyo ki zo urina ni sinyo matsa miki ki kwanta ta kore ta kashe gari ta zo mata ta bata ruwa ana wahalar ruwa a makaranta ta hana ta tace to a wannan lokacin ta shige ta shine da ta shige ta tace sai da ta bari sai lokacin rubuta jarabawa sai ta toshe mata basira baki daya tace sai ta fadi jarabawa sannan kuma za su tafi makaranta sai a hada musu kudin makaranta da ita da ƴar uwarta sai ita aljana sai ta je ta sace sai ita yar sai ta ce ita wannan kanwar ce ta sace ai ta fada a kawo ta gida ai mata duka ai mata kaza aka raba musu guziri naki daban sai aljana ta je ta sace na yar dan a ce an raba muku kuma kin je kin sace nata a kama ta ai ta dukanta tace duk ita ce Allah ya kiyaye Allah madaukakin sarki yace alam ahad ilaykum ya bani adam alla ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin bayanan ya kiyaye yace tsakanin mu da su Allah ya kiyaye at-tariqatu as-sadisa at-tanjim tariqatu at-tanjim idan kuma wannan hanya ta shida ita ce boka ko dan sihiri ko kuma wanda yake aiki da ainihin hanyoyi na bori yakan bari akwai wani nau'in tauraro ba fadin sunan shi zanyi ba so ɗaya yake fitowa a shekara shi kuma rana ɗaya in ya bullo a shekara bai sake bullowa sai kuma baɗi i wannan ranar to bokaye da ƴan bori da ƴan sihiri suna cewa wannan aljani wannan tauraro yana da aljanu saboda haka ranar da ya fito sun san shi sai su je ainihin su faɗi su nemi shi sujuda suna ainihin girmama wai wannan tauraro da nufin shi wannan tauraro ya tunkuɗo musu aljanu waɗanda za su yi musu aiki tare da cewa wannan tauraro bai san abin da ainihin ake ba to shedanu idan suka ga haka su kuma sai su ainihin halarto ga waɗannan bokaye dan bokayen su ƙara nisa cikin batansu man kana fi dhalalati falyumdid lahu arrahmanu madda sai su ƙara faɗaɗawa cikin batansu saboda sun ɗauka cewa tauraron ya amsa musu har ma gashi ya turo musu aljanu din to wannan ainihin hanya kafirci ce kuma kafircin ta asalin yake saboda akwai yin sujuda ga wani wanda ba Allah ba da kuma kira da neman bukata a wurin wani wanda ba Allah ba bukatar da ba wanda ya isa biya maka ita sai Allah at-tariqatu as-sadisa tariqatul kaf sai hanya ta shida ita kuma malamai suna kiranta da tariqatul kaf hanya ta bakwai afwan ita kuma yadda al'amari yakan faru shine wanda yake son ya zama boka ko dan bori ko wanda yake aiki da aljanu sai ya sami yaro dan karami dan shekara 7 zuwa 10 me wayau sai wayar mishi da kai game da abubuwan da yake so yayi ya nuna mishi kuma kada ya ji tsoro galibi bokaye din sun fi yin haka ne da yara waɗanda yake ƴaƴansu ne ko kuma almajirai waɗanda suke a cikin gari suke yawo waɗanda kuɗi suke nema na su dan samu abin kashewa kullun zai haɗu da shi zai bashi abinci zai haɗu da shi zai bashi kaza to yana son zai kulla wani aiki ne da shi turan da ya nemi wannan yaro da kazo zamu wani abu kaga ba zai ki ba don sun riga sun shaku ya nemi shi kyauta to yadda al'amarin yakan faru shine idan wannan ainihin mutum ya samu wannan yaro ko da yaron yana da alwala to sai ya san yadda ya sa ainihin alwalar yaron ta kare to sai ya samu ainihin tafin hannun yaron na hagu sai ya zane haka wanda yake da da'ira guda hudu haka sai zo sai rubuta wasu ainihin kalmomi na sirkulle waɗanda ke cike da ainihin neman biyan bukata a wurin shugabannin aljanu sai rubuta ainihin a kewaye da tafin wannan yaro na hagu sai kuma ya samu wata takarda siririya haka sai ya sake rubuta irin wannan da'ira sai ya sake ainihin rubuta irin wancan sirkulle sai ya ainihin kawo wannan takarda sai kifa ta sai ta ainihin rufe idan yaron rubutun da wannan ainihin da'ira da yayi za su ainihin kasance daga ciki ne saboda haka sai ya rufa sai ya rufe wa yaron ido sai ya kawo hula wadda zai sa akan yaron za ta ainihin rike wannan takarda din kuma ta rufe wa yaron ainihin ido sai zama yaron baya gani kenan sai ya samu mangyada ko manja ko mahabbatu sauda sai ya zuba a wannan hannu na hagu na yaro inda ya wannan da'ira sai kuma ya kawo inki mai ruwan shu'i sai ainihin zuba akan wannan mai. To yana wannan hali sai fara jan waɗannan kalmomi na surkulle na shirka da girmamawa ga shugabannin aljanu. To yana cikin yin wannan abu sai ainihin ya tambayi yaron me kake gani a gabanka. Kar ku manta na ce yana rufe idan yaron da takarda da kuma wannan hula. Sai tambayi yaron me kake gani a gabanka, sai ce na ga wani mutum ya zo ya girma. Sai ce to ka kira shi. Sai kirayi wannan yaro, a haka din yaron zai ga wani mutum ya zo ya girma. Idan ya kiraye shi sai ce malam ya ce da kai ana son kaza da kaza da kaza. Galiban irin wannan hanya tana faruwa ne idan wani abu ya bata, ana son ainihin a gano inda wannan abu yake. To shine in aka tafi wurin boka, to galiban wannan hanya suke bi wajen halarto da irin wannan aljanu. Malam ya ce a gaya maka, ana cewa malam ba wai ya cancanta a ce mai malam bane, abin da ya samu a kasashen mu ko tsafi kake sai a ce maka malam. Malam ya ce a gaya maka cewa akwai wata mota kaza 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 da ta bata, shine ainihin muke son a gaya mana inda take. Shine sai wannan mutum ya ce sai gaya wa yaron ka ce wannan mota tana wuri kaza. Shikenan yaron ainihin sai juyo sai gaya mishi, sai a kwance wannan abu, shikenan bukata ta biya. Kafircin wannan hanya shi ma a sarari yake, saboda akwai du'a'u ghairillahi, akwai kiran wani wanda ba Allah bai biya wata bukata. Wani abu ne wanda yake a sakaye, Allah kadai ya kadaitu da sanin shi, amma sai zama ainihin gashi an samu wani boka zai iya bada labarin shi. To wannan ainihin hanya kafirci ce ita ma, kuma bokaye suna binta ainihin wajen mallakar aljanu din. Sai at-tariqatus samina, hanya ta takwas, tariqatul asar. Ita kuma irin wannan halin idan mutum ya zama bai da lafiya, yana tsammanin cewa rashin lafiyar nan tashi ta faru ne ta hanyar aljanu. To in ya tafi wurin bokaye, tare da cewa ba cewa aka yaje ba, amma muna bada labarin abubuwan da ke faruwa ne. In ya je wurin boka ko mai tsibbu ko mai dabo ko dan sihiri ko dan bori, sai ya nemi cewa ya kawo rawanin shi ko rigar shi ko safa. Misali, mu dauki misalin rawani. Idan ya kawo wannan ainihin malami ko wannan dan bori ainihin rawani, sai ya samu sai ya kulle, kamar yadda ka san idan za a auna mamaci in an zo yi mishi likafani ana kullewa saboda ya zama alama. To sai ainihin ya kulle. Idan ya kulle, daga inda ya kulle din nan sai ya ainihin fara gwadawa jikin wannan rawani na wannan mara lafiya, yatsa daya, yatsa biyu, tsawon yatsa guda hudu, sai ya ainihin gutsire, sai ya tsaya iyanan, sai ya sake kulle shi haka tsawon yatsa hudu. To sai ya ainihin shiga dakin da yake yin wannan aiki. Za ka ga irin wannan daki a ce ai dakin ba mai shiga sai malam, in ka shiga za ka haukace. To ka ji irin sirrin dakunan. To sai zo sai ainihin rike wannan tsumma, sai fara surkulle wanda yake cike da shirka da kiran manya-manyan aljanu. Karshe sai ya ce wannan mara lafiya idan wani aljani ne ya shafe shi, to a takaita mana tsawon wannan kyalle don mu gane. Idan kuma yana fama da kambin baka ne ko kambin ido, a tsawaita shi. Idan kuma yana fama da rashin lafiya ce wadda likita zai duba, a ban mana shi yadda yake. To da ya gama faɗar wannan kalma sai ya dawo sai ya sake auna shi, yatsa ɗaya, yatsa biyu. In ya same shi yatsa biyu, kaga ya ragu kenan. To sai ya ce kai mara lafiya kana fama da aljani ne. In ya auna shi ga ya kai 4.5 ko 5, sai ya ce kai mara lafiya kana fama da al'ainu ne, kambin baka ne ya same ka ko kambin ido. In ya same shi yadda yake, sai ya ce mishi ba abin da ya same ka na cikin aikin mu, sai ka tafi wurin likita sai maka magani. To so da dama an bincika, an ga waɗanda suka je wurin bokaye din, bokayen sun musu ƙarya da cewa ai larurarku kuna fama da kambin baka ne ko kambin ido ko kuma aljani ne ko sihiri. Amma sai a bincika kuma sai a samu al'amarin ƙarya ne ba haka ba, sai a samu abin akasi ne. Ce sun bincika sun gane ba haka abin yake ba, amma kuma ƙarshe sai a zo sai a gane cewa al'amarin ya shafi aljani ne. Allah ya kiyaye. So da dama irin wannan idan sun zo, kafin ya fara karatun wannan surkulle nashi, sai ya karanta wata ainihin sura ta Al-Qur'ani a gabanka kai mara lafiya, ya daga sautin shi ka ji, sai kuma ya sirranta, sai ya zo yana wani ainihin surkulle na girmama aljanu din, na farko zai rubu wannan mara lafiya cewa shi yana ainihin yiwa mutane magani ne ta hanyar karatun alqur'ani alhali ƙarya ne koda bai karanta komai na alqur'ani ba wannan sihiri nashi zai tabbata saboda wannan surkulle da yake boyewa na kafirci na biyu kuma neman taimako a wurin aljanu wannan ainihin da kiran su da neman wata bukata a wurin su wannan dukkan shi baki daya hada Allah da wani ne bai halatta ba sa'annan kuma aljanu akwai ƙarya da yaudara tare da su za su iya ainihin barin wannan kyalle yadda yake ya tsawon ya tsahu din tare da cewa kuma matsalar ta shafi ta aljanu ne ko kuma ta shafi ta kambin baka kaga sun yi mishi ƙarya sun yaudare shi to Allah ya kiyaye a takaicen takaita waɗannan su ne hanyoyi takwas waɗanda ne alƙawaranta cewa zan kawo su a takaice dangane da hanyoyin da bokaye suke bi don su ainihin mallaki aljanu ko kuma ƴan boni yana da kyau kafin mu ci gaba da bayani akan nau'o'in sihiri ni wa mutane bayani dangane da alamomin da za a iya gane cewa wane boka ne ko ɗan boli ne ko ɗan sihiri ne domin mutane da dama ba ma wai mutane na cikin gari ba har waɗanda suke sa rigan malanta suna tsayawa suna ainihin yi jawabi ga mutane ta hanyar khutuba ko ta hanyar wa'azi ko nasiha ba su san bokanci ba kuma ba su san alqur'ani ba shi yasa lokacin da aka zo ana karanta mutane alqur'ani ane musu magani da izinin Allah sai suka ce wannan abu bokanci ne to idan kana ɗaya daga cikin irin waɗanda suka shiga wannan rudani da farko kai istighfari kuma ka koma makaranta don abu biyu ne zai sabbaba maka haka na farko rashin tsoron Allah na biyu kuma jahilci don in ba rashin tsoron Allah ba abinda baka sani ba bai kamata ka kutsa cikin shi ba Allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm kaka kutsa cikin abin da baka da ilimi akai kai da kanka zaka bude baki ka ce ko da dai ba ni da ilimi akan wannan abu amma bokanci ne kafirci ne angulu da kan zabo ne bokancin masallaci ne wannan yana nuna mana tantagaryen na farko kana fama da rashin tsoron Allah da kuma jahilci to in kana nan gurin kana saurare ko zaka saurara a kasar na rikoda ko kasar na video sai ka saurara ka fahimci menene alamomin da ake gane wane boka ne dan haka duk wanda yazo yana karatun alqur'ani yana wa mutane magani in ka ganshi da waɗannan alamomi kai tsaye ka ce mishi boka ba kai laifi ba alama ta farko idan mara lafiya ya je wurin irin waɗannan zaka ji sun tambaye shi ya sunanka ya sunan mahaifiyarka to duk wanda ka ji ka zauna gaban shi yana tambaya ka game da sunanka da sunan mahaifiyarka wannan boka ne kar ka sake ainihin kai mu'amala da shi zaka zama kafiri mun fahimci wannan da kyau ko alama ta farko kenan saboda boka idan zai hada asirin shi sai da sunan mahaifiyarka zai hada saboda wani sirri wanda yake ba nan ne wurin bayanin shi ba insha Allah ta'ala amma akwai hikimar da ta sa boka ba zai tambaye ka ya sunanka ya sunan mahaifinka ba sai ya tambaye ka ya sunanka ya sunan mahaifiyarka to duk wanda ka je maka irin wannan tambaya ka je maka magani to boka ne ka tashi ka bashi guri na biyu duk mutumin da ka je wurin shi don ya baka magani ka ji ya tambaye ka ka kawo takalminka ko ka kawo hula ko hankici ko kuma ka kawo ainihin wani abu wanda yake ya shafi jikinka wannan mutum boka ne kake mu'amala da shi na uku duk mutumin da ka je wurin shi da nufin ya ainihin yi maka magani sai ka ji ya siffanta maka wata dabba siffa kaza ya ce zaka kawo ta ko zaka kawo kuɗi za a je a siya a yanka wannan mutum ainihin boka ne ko kuma kaga in ya yanka din ya dau ya dibi jini daga jinin wannan dabba ya ce ka je ka shafa a inda ainihin yake maka ciwo din duk wanda kaga ya maka haka wannan ainihin mutum boka ne sannan alama ta hudu idan ka same shi yana rubutun wasu abubuwa ko yana wasu karance-karance waɗanda suke ainihin nasur kulle wannan mutum boka ne kake mu'amala da shi biyar idan ka je wurin mutum da nufin ainihin ya baka magani sai kaga ya dauki wata laya ya baka a cikin wannan laya an samu wata da'ira haka an rubuta ainihin wasu harufa ko sunanka da na mahaifiyarka ko sunanka da na budurwarka ko na matarka da naka ko makamancin haka wannan boka ne ka rabu da shi tukun a karantawa ga alluna ya tara, ga kuma ainihin karantarwa ma mai yiwa yana yi, amma kuma sai ka je sai dauki irin wannan Allah ya baka. To waɗannan alamomi ne daga cikin alamomin bokanci. Kar ka sake kai mu'amala da wanda duk yake da ainihin irin wannan alama ko da kwaya ɗaya ce. Sannan alama ta gaba wadda ake gane cewa wani boka ne, wani lokacin in ka je wurin shi da nufin magani, zai ce maka ka samu wani ɗaki mai duhu ka zauna gwargwadon wasu kwanaki, wanda yake rana ba ta shiga ainihin ta cikin wannan ɗaki. Ma'ana yake ka zauna cikin wannan ɗaki in ba larurar fita fitsari ko kashi ba, kar ka sake ka fita bayan yi maka wannan magani. Kuma ɗakin ya kasance mai duhu ne, ko da daddare ko da rana ba a san ganin hasken fitila ko lantarki ko kuma hasken rana ko na farin wata ya shiga. To duk wanda ya baka umarni irin wannan ka fahimta da cewa wannan mutum boka ne. Wani lokacin kuma za ka ga irin waɗannan mutane sun umarce ka da cewa ka zauna kwana 40 ba ka shafa ruwa a jikinka, ba za ka yi alwala ba, ba za ka yi wanka na jin daɗi ba, ba za ka yi wankan janaba ba, da sauransu. Ko da janaba ta same ka sai suke babu komai, ka ci gaba da sallah haka kakkai wanka, sai sallah ba alwala. Wasu masu ɗan sauki-sauki daga cikin su ne za su ce sai ka rinƙa yin kyamama tsawon kwana 40. To duk wanda ka ji ya gaya maka haka boka ne, kuma a zahiri aljanin da yake mishi aiki kirista ne. Don aljanin ma su ma kunna fara'ika tidada, ƙungiya ne da addinai daban-daban. To aljanin da ke wannan boka an kaga irin haka kirista ne. Sa'annan duk wanda ka je wurin shi da nufin magani, ya baka wasu layu ko wasu abubuwa yake ka je ka binne a wuri kaza, wannan mutum boka ne, kakai mu'amala da shi. Haka duk wanda ka je neman magani wurin shi, kaga ya baka wani hayaki yake gashi ka je ka yi, ko wannan boka ne. Duk wannan hayaki da za a ce gashi a je a yi hayaki, a rije kai a yi kaza a yi kaza, duk wannan hanyoyi ne na bokanci. Wani lokacin za ka same shi ya miƙe yana wasu irin maganganu waɗanda ba larabci ba, ba kuma harshen ku ba na Hausa ko kuma ba wani harshe daban ba, kuma ba ka fahimta irin wannan magana, ya fuskanci bango yana ta ainihin bubbuga hannayen shi. Duk irin waɗannan alamomi ne waɗanda yake na bokanci. In ka je ka same shi a irin wannan hali, ba ya sauraron ka sai san da ya gama abin da yake yi. Sa'annan wani lokacin za ka ji ya ce maka ka kawo sunanka da sunan garinku, amma na wani lokacin zai baka labari game da sunanka da sunan garinku da kuma matsalar da ke tafe da kai tun kafin ka fara yin bayani, ba tare da kuma wani ya je ya haɗa baki ya zo ya ainihin gaya mishi ba. A'a, kana zuwa zai ce sai ne wani kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza, duk ya juye maka labari. Duk wanda ka ji yana irin haka boka ne, ka kai mu'amala da shi. Sa'annan wani lokacin za ka ga ainihin ya baka wata takarda rubuce da wani hatimi haka da haruffa cikin shi da waje, yace ka je ka rinka ainihin kwafe wannan hatimi, ko kana sawa ana rubuta maka shi kana sha. Duk wanda ka ga haka bokanci yake ko kuma tsubbu yake, amma ba malami ne na sunna ba. A ƙarƙashin waɗannan abubuwa, ya kai ɗan uwa musulmi, duk sanda ka je wurin wani wanda yake mai magani ne, ka same shi da ɗaya cikin waɗannan alamomi, ka ji tsoron Allah, kar kai mu'amala da shi, don kada maganar Annabi sallallahu alaihi wa sallama ta hau kanka, inda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wanda duk ya je wurin boka sai ya kwana 40 yana sallah Allah bai karɓa ba. Wannan hadisi al-Imam Muslim ya ruwaito shi. Zuwa wurin boka ɗin, ka san boka ne sai ka je wurin shi, za ka kwana 40 kana sallah ba a karɓa ba, kuma wajibi kai wannan sallah kai, kuma ba za a karɓa ba, shine ladabtarwar da za a yi maka. Sa'annan idan ya gaya maka magana ka yarda, ko ya baka umarni ka bi, ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace ka kafircewa abin da aka saukan mishi. Wannan kuma kafirci ne na haƙiƙa, ba wai kafirci ne wanda yake ainihin da za a fassara shi da butulci ba. A'a, zuwa wurin boka da yarda da abin da ya faɗi, kafirci ne wanda yake idan mutum ya mutu bai tuba a kan shi ba, zai shiga wuta, in ya shiga kuma zai dawwama a ciki. Saboda haka jama'a sai ainihin a ji tsoron zuwa wurin boka da sauransu. To waɗannan alamomi da na faɗi kamar guda 10 ko 11 ko 12 a taƙaice sun ishe ka iya gane cewa wane boka ne, ko kuwa wane yana ainihin yi wa mutum karatun Alƙur'ani ne ya samu sauƙi. Ashe rashin fahimtar waɗannan al'amuran suka kai wasu da suke da'awar malanta har suke ainihin cewa hanyoyi da ake bi na yi wa mutane karatun Alƙur'ani
wannan hanya bori ne ko bokanci, sai ka dauko littafi ka nuna wa mutum ka yi mishi bayani, sai ce to Allah ni ma ko za a yi min photostat ne, kaji shi ma zai bokancin ke ne. Idan kuma ba bokancin zai ba ma'ana, wai sai ce yanzu kan shi ya waye, kanka ya waye, a sheda zu kanka bai waye ba kake hukunci. Yasa ku rinka jin tsoron Allah akan abubuwan da kuke faɗi. Kullum mako na zo nan sai na jawo hankalin waɗannan malamai akan waɗannan abubuwan. Akwai wanda yake gaba ɗaya ya mai da shari'ar musulunci, wato shi ne shari'a ɗin, shi ne mai kafa shari'ar musulunci, kawai ya buɗe baki ya ce ai wannan abu kafirci ne. Da aka ce a ka dai duba dai ka gani, ya ce to haram ne. A to ɗan duba da yake to makaruhi ne, makaruhi. Ya zama shi ne ash-shari'ul a'la, shi ne yake kafa shari'a kenan. In ya ga dama ya yi ƙasa khasibatun rafi'a, in ya ga dama ya ƙasa, in ya ga dama ya sama. Ba haka ake addinin musulunci ba. Rashin karatu ne ya kai mutane ga irin wannan, sai kuma rashin tsoron Allah da jin son zuciya shi yake jagoranci akan haka. Amma abinda baka sani ba daidai bane kai magana akai. Kai da bakinka lisanul qawl, ka buɗe bakinka ka ce ko da baka san komai ba akan wannan mas'ala. Daidai ne baka san komai a ciki ba amma ka fitar da hukunci cewa kafirci ne. Ba daidai bane. Kuma ku ji tsoron Allah, ba wai sai wanda yake daga cikin kungiyarku ko ɗariƙarku ko mazhabarku in ya zo da abu shi ne za ku yarda ba. Wannan shi ne daga cikin abin da yake hallaka mutane da dama. Ka ce ba za ka yarda da abin da wani ya zo da shi ba, tunda bai cikin ƙungiyarku bai da rijista, bai cikin ɗariƙarku bai je ya karɓa ba, bai cikin mazhabinku saboda baya binta, don haka ba zai kawo magana ba a karɓa. Wannan zalunci ne a cikin addinin musulunci, bai daga cikin ƙa'ida ta musulunci. Ta haka za ka haramta wa kanka alkhairai masu yawa, ta haka za ka haramta wa kanka ilmomi masu yawa, za ka wayi gari ka yi asarar wannan rayuwa taka ta duniya, baka ji daɗinta ba, kuma ka koma kana da ainihin tuhuma mai girma tsakaninka da Allah. Allah ya kiyaye. Bayan waɗannan bayanai kuma za mu bayani dangane da ainihin hukuncin sihiri ko ɗan sihiri a cikin shari'ar musulunci. Ma'ana ina matsayin boka ko wanda yake dabo, ko wanda yake yin asiri, ko ɗan bori, ko mai yin tsubbu, ina matsayin waɗannan a cikin addinin musulunci. Shi yasa za mu fara da al-imamu Malik, imamu darul hijira. A cikin muwatta al-imamu Malik ya ce as-sahiru alladhi ya'malu as-sihra, mutumin duk da yake yin sihiri, wa lam ya'mal dhalika ghayrahu, huwa mithlu alladhi qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihi. Mutumin da zai zama zai zauna yayin ta'asirtan shi, ya hada wannan kwai da wannan kwai, su rinka karo, ya hada dutse da dutse su rinka karo da sauransu, duk irin wanda ya dauki igiya ya jefar da ita ta zama maciji, ba wai wani yayi wa asirin ba, a shi yake irin waɗannan asirce-asirce yake wa mutane rufa'ido. Al-imamu Malik yace wannan mutum yayi daidai da wanda Allah yake cewa wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Hakika masu sihiri sun san cewa duk wanda yake yin sihiri ainihin a wannan rayuwa ta duniya, to a ranar gobe alkiyama ba shi da wani rabo ko misali zarafin. Ma'ana Imam Malik yana ishara ga cewa duk wanda yake aikin sihiri a ranar kiyama bai da rabo. A nan duniya fa sai yace fa'ara an yuqtala idza amila zalika huwa nafsu, yace ina ganin jinin shi ya halatta sai a kama shi a kashe shi. Hukuncin da al-Imam Malik ya faɗi kenan dangane da mai sihiri, a nan duniya a kama shi a kashe shi, ranar alkiyama kuma bai da rabo a wurin Allah. Qala ibn Qudama rahimahullah, الامام ابن قدامه الله مدوكين سركي يجي كانشي يجي وحد الساهر يجي حكمتين دا زاي و ميين سحري القتل شيني كسا اكاما شي اكاشي شي من فهمتي wannan ko to don Allah wadannan mutane da suka fito gidajen radio da masallatai da wuraren wa'azi suka ce masu karanta alqur'ani suna yi wa mutane magani suna magana da aljanu suna fitar da su da izinin Allah, suka ce waɗannan mutane bokaye ne, wane mataki kuka ɗauka a kansu? Idan dai shari'ar musulunci kuke bi, ko da ita ba ita ke tsabbakawa a ƙasar ba, amma ku ita kuke bi, kuma duk waɗanda suke yin haka ɗin nan galiban suna daga cikin ƙungiyar Ahlus Sunna ne, wane mataki kuka ɗauka dangane da halarto da su? Ku yi musu nasiha a kan abin da suke a ilmance, in kafirci ne ku bayyana musu. Sun san ki ku kashe su mana, ko ba shari'ar musulunci kuke bi ba? To amma ba nan muhadarar mu ta biyu nake bayani ba, sai suka yi ta tarurruka ba su gayyace mu ba? A muhadarar mu ta biyu nan nake faɗi, idan al'amarin gaskiya ne da aka tashi waɗannan tarurruka mu ne muke karantawa mara lafiya alqur'ani Allah ya bashi sauki da izinin shi ko kuma Allah ya takura aljanin da ke tare da shi su yi magana kuma a yi magana da su aka ce wannan abubokanci ne da aka tashi musamman kamar ni dinnan da nake ɗauka a kaset da kamata yayi in kuka tashi sai ku aiko min da takardar gayyatar taro amma sai kuka yi tarurrukan ku duk kuka gama baki daya kuma sai aka zo aka ce wai an tara ƴan iska ƴan tasha an ki zuwa wurin malamai ayi bayani an tara ƴan tasha dan me malaman ba su gayyata ba ƴan tashar da ake gani su suka yi gayyata a zo a karantar da su su kuma malamai ba su gayyata ba suka je suka yi tashir ne da bankaura abin mamaki sai ka ji wata muqabala da aka yi akan wannan mas'ala a Kano al'amari zai baka mamaki da waɗanda yake shekaru 20 da suka wuce su suke da kambin malanta a ƙasar nan da yara ƴan shekara 22-23 tsohon malami shekara 60 a duniya sai ya buɗe baki ya ce wannan abu babu wani littafin duniya da ya faɗe shi sai ɗan yaro sai ya ce akwai mai koma na littafi kaza sai a buɗe sai an buɗo sai a ce karanta sai ya karanta sai ya ce to ai annabi ne wannan khususiya ce gare shi to ai ko daga nan ka faɗi ka ce ba littafin duniya kuma an kawo maka annabi yayi sai ya ce ai wannan khususiya ce annabi ne yake sai ya ce a'a sahabbai su ne sai yaro sai buɗe littafi sai ya ce gashi karanta sai ya karanta to ai bayan sahabbai an samu wani malamin fiqhu yayi sai su ce eh sai a buɗo mishi sai ya karanta to ai ƙarfin imanin ku ba ɗaya bane ba ji wai ƙarfin imanin ku ba ɗaya bane hujja ta ƙare mishi kai ƙarfin imanin ku ɗaya da annabi da sahabbai da waɗancan malamai na fiqhu ka tashi kake wa'azi irin nasu ko ba ka ce kai kana wa'azi a cikin sunna ba to annabi yayi wa'azi a ƙarƙashin sunna sahabbai sun yi a ƙarƙashin sunna shi Imam Malik sun yi wa'azi a ƙarƙashin sunna kuma kai ma ka zo kana wa'azi a ƙarƙashin sunna kana koyi da su wa kana koyi da su annabi ya karanta alqur'ani ya magana da aljani sahabbai sun yi cikin tabi'ai sun yi manyan malaman fiqhu sun yi an samu wani yayi yanzu ka ce ƙarfin imanin shi ba ɗaya ba ma'ana kai ƙarfin imanin ku ɗaya da na annabi da ka tashi kake aiki irin nashi da shi yasa sai ku rinka jin tsoron Allah sai wani ya ce to ai shi ya yarda a yi wa mara lafiya karatu ya samu sauki sai muka ce dama abin da ake kenan to amma ka zo ka dafa goshin mara lafiya kana karatu kaga ya gyangyaɗe haka idanuwan shi sun kakkafi ya za ka yi da shi kai kana son ka karanta ne sai ya warke to kana cikin karatun kawai sai kaga ya burkuce maka idanuwa sun kakkafi haka to ya za ka yi ko kuma ka ji yana wasu maganganu waɗanda kai ka san shi bai san waɗannan maganganu ba to wa yake wannan maganar kai ma ka zama boka kai magana da aljani kenan sannan sai shubuha ta biyu sai ce sun buɗe littafin Nurul Albab na Shehu Usman Danfodio Shehu Usman Danfodio ya ce duk wanda ya da'awa cewa yana magana da aljani ya zama kafiri ba ku yi karatu littafin shehu bane shi yasa gaba ɗaya ba ku san abin da ake nufi da shehu ba Shehu Usman Danfodio yana ainihin yin ruqa kuma ya tabbatar da ita cikin littafin shi Ihya'us Sunna wa Ikhmadul Bid'a ya kawo yadda sunna ta nuna yadda ake mutun karatu a ainihin fitar da aljani ya samu sauki ya kawo kuma yadda bid'a ta nuna to sa'annan sai yazo kuma ya kawo cewa wanda yace yana magana da aljani ya zama kafiri zai kuma kafirta kanshi ne sai ka nemi ma'anar waccan magana fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati waz zubur sai ka je ka tambayi waɗanda suka sani shehu yana magana ne cikin wannan littafi dangane da bokaye da ƴan bori da makamantansu waɗanda suke da'awar cewa suna magana da aljanu da dabbobi ta hanyar shirka in ba haka ba an samu cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama akwai wanda ya magana da zaki magana fatar baki da fatar baki akwai wanda ya magana da ainihin kirkeci na kawo mana wasu makonni da suka wuce ba sai an maimaita wannan ba amma wannan shine bakon abin da aka ji yanzu akwai sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama da annabi ya aike shi zuwa wani gari ya kama hanya al-Imam al-Bazzar ya rawaito wannan hadisi da isnadi jayyid ya kama hanya yana tafiya sai zaki ya taso mishi zai cinye shi sai sahabin ya ce mishi ka saurara mene maka zaka ci ni manzon Allah ya aike ni amma ka kama ni zaka cinye ni, sai zakin yace to tunda manzo Allah ya aike ka mu je raka ka. Sai ta sashi a gaban suka tafi tiryan tiryan, sai da ya kai shi kofar garin da manzo Allah ya aike shi, sai yace to sai anjima sai ya koma. To sahabin annabi ya magana da zaki, zaka dauko waccan kalmar ta dan fodiyo ka dasa mishi ka ce duk wanda yake yana magana da dabbobi ya zama kafiri, ka kafirta sahabin annabi, kai ina zaka saka kanka? Wannan magana tana nan a cikin majmu'ul fatawa na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, kuma al-Imam al-Bazzar ya rawaito wannan asari, tana nan kuma a cikin littafin Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ir shaytan. Allah ya shiryar da mu. To dan haka al-Imam Malik ya hukunta cewa dan sihiri dai hukuncin shi a kashe shi. Haka al-Imam Ibn Qudamah yace روي ذلك عن عمر وعثمان بن عفان وابن عمر وحفصة وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز وهو قول أبي حنيفة ومالك ودن صحابي تابعي ضد مكلف صفا باكي دا سن تفي اكن شي وان سحري حكمتين شاكما شاينين اكشيش. قال القرطبي رحمه الله الامام القرطبي ابو عبد الله الانصاري الله يجكن شي يتي اختلف الفقهاء في حكم الساحر المسلم والذميم، فذهب مالك إلى أن المسلم إذا سحر بنفسه بكلام يكون كفرا يقتل ولا يستتاب. الإمام القرطبي يتي ما لما مسلم تسني ساقاني قمد متومن ديكي بوكان تي كوسيه دي كوبولي وان ديكي دعوشي مسلمين وقم وان ديكي كافر أماناني. الإمام مالك دي يتي إذن أكسام مسلمي ياي سهري da wata kalma yayi amfani wadda tana kaiwa ga kafirci za a kashe shi, Imam Malik yace ko ya ba ma za a nemi tuban shi ba balle in ya tuba a karba. Ma'ana ana kama mutun yayi sihiri din kawai sai a kama shi a kashe shi. Ga sunan suna tara mutane, in ka tafi wajen sabon gari wajen gidan fata zaka samu an yi da'ira, sai suna jefa igiya ko wani abu sai zama ainihin maciji ko makamantan haka, duk su ne ake magana. Al'amarin ya bayyana karara. Al-Imam Malik yace irin waɗannan mutane kai tsaye sun zama ainihin kafirai, ba za a nemi da su tuba ba. Allah ya shiryar da mu. Al-Hafiz Ibn Kathir yace wa qad istudilla bi qawlihi ta'ala walau annahum amanu wattaqu, ya kafa hujja da ainihin ayat da take cewa da a ce masu yin sihiri sun yi imani kuma sun ji tsoron Allah, to da wannan shine alkhairi gare su. Wa qad istadalla bi qawlihi ta'ala man dhahaba ila takfiri sahir, malaman da suka tafi akan cewa dan sihiri kafiri ne sun kafa hujja da wannan aya. Kama huwa riwayatun an al-imam Ahmad ibn Hanbal, kama yadda aka ruwaito haka daga al-imam Ahmad dan Hanbal wa ta'ifatin min as-salaf, da wasu daga cikin malaman farko sahabbai da tabi'ai. Wa qila bal la yakfur walakin hadduhu barbu unquhu unquhu لما رواه الشافعي وأحمد قال أخبرنا سفيان هو ابن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع بجل بن عبدة يقول كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساهرة قال فقتلنا ثلاث سواحر. وسمع لما يسكت متومن دي سهري دي بزيز مكافري با أما دي دي حكا حكونش أكشش تو إنام أنوان مغانا. وسمع لما يسكت متومن دي أسهري يا زمكافري. A ƙarƙashin wannan magana, kamar yadda Imam Malik ya ce ba za a nemi ya tuba ba, kuma za a kama shi a kashe shi. Idan aka kama shi aka kashe shi dinnan, tunda an kashe shi a matsayin yayi ridda ne, to musulmi ba za su ainihin yi mishi wanka ba ko sallah ko likafa ne ko su sanya shi a makabartan musulmi, sai dai a ja shi a je can wani rami a tura shi kawai a tura ƙasa. A ƙarƙashin magana da take cewa bai zama kafiri ba sai dai ya ainihin wato aikata wani laifi cikin laifuffuka da suka halatta jinin shi, za a kama shi a kashe shi. Ya halatta a mai wanka, a mai sallah, a mai likafani, a rufe shi makabartan musulmi. Amma irin wannan ne sai ka ji malaman fiqh sun ce ana son mutane masu mutunci su ja baya daga gawar irin wannan mutum. To shine sai ainihin waɗancan malamai suka kafa hujja da cewa sayyidina Umar ya aika sako cewa duk inda aka ga mai yin sihiri namiji ne ko mace a kama shi a kashe shi. Wannan ainihin tabi'i Bajla dan Abda yace sai muka samu ƴan sihiri guda uku muka kashe su. Akwai waɗanda suke mataye ne su ma bokanci suke, suna cikin gida suna yin bokanci, to su ma duk sun shigo cikin wannan. Wannan ainihin asari al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi. Qala wa hakaza sahha anna Hafsa ummul mu'minin saharatha jariyatun laha fa amarat biha fa qutilat. An samu wata ainihin baiwa ta yi wa Hafsa sihiri,
bai wadda ce sai Hafsa ta sa ainihin aka kashe ta. Qala al-Imam Ahmad yace sahha an salafatin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama fi qatl as-sahir, ya tabbata sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama guda uku cewa sun hukunta cewa a kashe dan sihiri kuma sun kashe din, shine muka karanto a baya. To wannan a takaice kenan dangane da wanda yake da awashi musulmi ne kuma yake asirce da irin waɗannan abubuwa na bokanci ko na boyi. To sai kuma hukmu sahiri ahlul kitab, mutumin da yake Kirista ne ko ba Yahudi amma yana ƙarƙashin musulmi yake zaune sai ya zama ɗan sihiri. Al-Imamu Abu Hanifa a taƙaice ya ce ainihin sai a kama wannan mutum sai a kashe shi, saboda nassoshi da suka zo kai tsaye cewa a kashe ɗan sihiri, kuma ainihin sihiri ɗin kafirci ne. Amma Al-Imamu Malik ya ce ba za a kashe mutumin da yake Kirista ba ne yake yin asiri, sai in an kama shi da laifin ya kashe wani sai a kashe shi dan abin ya zama ainihin wato ramuwa akan kisan da ya ba akan ainihin sihirin da ya ba. Wannan a takaicen maganganun da ainihin malamai suka faɗi kenan. A ƙashin gaskiya cikin waɗannan maganganu ga abin da za mu takaice don mu fita da shi. Na farko dai, idan aka samu mutum musulmi ya yi sihiri, to yin sihiri ɗin nan kafirci ne. Kamar yadda Imam Malik yake cewa ba za a neme shi da ya tuba ba, balle ya tuba a kyale shi, saboda haka sai a kama shi sai a kashe shi. Idan aka kama shi aka kashe shi, musulmi ba za su yi mishi sallah ba ko wanka ko likafani, kuma ba za su rufe shi a makabartan musulmi ba. Wannan game da bokaye da ƴan bori da ƴan tsubbu kenan waɗanda suke asirce. Idan aka sami Kirista ko ba Yahudi yana ƙarƙashin ƙasa ta musulmi yana yin waɗannan abubuwa, idan ya kashe sai a kashe shi, idan bai kashe ba ya sa wani rashin lafiya sai alƙalin musulmi ya dubi matsalar, in ya kai ga ya tsare shi sai ya tsare shi, idan kora ya kai gare shi sai ya kore shi daga wannan ƙasa, idan kuma al'amarin ya kai da ya ɗora mishi wata tara ne ya hana shi wannan aiki sai ya mishi haka. Amma ba za a kashe shi ba sai in ya kashe ɗin, domin dama kafirci shi wannan yana cikin shi ne, saboda haka wani ɗan nau'i na kafircin ya ɗauka. Wal kufru millatun wahida, kuma duk kafirci abu ɗaya ne, yana cikin kafircin shi kuma ya ɗauki wani nau'i na kafirci. To in yayi ya sa wani mara lafiya sai a ɗauki mataki a kan horo a kan shi, idan yayi wannan abu ya kashe wani to sai a kashe shi, saboda yayi kisan kai ba wai dan saboda wannan sana'a tashi ta sihiri da yake ba. Matsala ta gaba ita ce hal yajuzu halus sihri bis sihr, idan aka yi mutum asiri ko ya kamata in ya nemi magani aka don akwai cutar da yake in ta same ka Allah madaukakin sarki yakan kaddara a samu maganin ta kuma a dace, akwai cutar da yake akan samu maganin ta kuma Allah bai nufi ka warke ba sai ainihin ya zama baka warke ba, to ka zo an yi maka karatun alqur'ani duk matakai da ake bi a shar'ance an bi dan kariyar sihiri, sihirin bai kariye ba, ya halatta ka tafi wurin bokaye? To ita ce mas'alar da zamu zo mu tattauna anan. Don a ƙashin gaskiya makon da ya wuce aka zo aka bani labarin irin haka ta faru, wasu sun kawo wata an yi mata karatu ɗin an ta gwagwarmaya da aljanin suna juya ta suna buga ta a ƙasa amma ba su yi magana ba, da suka koma gida na ba da kasar aka sa mata aka je sai suka fara magana suka ce to idan za a taho wuri na suna fita su ba ta guri ne, idan kuma aka koma sai su shige ta. To wallahu a'lam, sai suka ce sukan bar guda ɗaya tare da ita, wanda ainihin guda ɗayan nan kuma in an zo an yi karatu shi ke buga ta baya yin magana. Aka yi mata karatu aka ba da kasar aka ce aje a ci gaba da sa mata za ta samu sauki insha Allah. To akwai wani abu wanda yake mai yiwuwa yau in mun zo rufe muhadarar nan zan yi magana akan shi insha Allah. So da dama mutane suna zuwa suna kai labarin mu ta yadda bai kamata ba, sai aje a ce ai daga ka je wurin wane za ka warke, to ƙarya ne ba mu muke warkarwa ba. Kuma sauƙi ɗin a hankali ake samun shi, kar ku manta ya jama'a, akan kwantar da mutum a asibiti wata shida ko ƙasa da haka ko fiye da haka, sannan sauƙi ya samu ko kuma ya zama sauƙin bai samu ba. To haka ba wai daga an kawo ka bane za a cire maka aljani kamar yadda mutane suke cewa
ai an zo ne a cire mishi aljanni. Saboda haka in aka zo aka yi wa mutum karatu suka ga babu abin da ya faru, wasu ma dan wauta wai sai su ce to ba aljanin kenan. Waye gaya maka dan kaiwa mara lafiya karatu aljani bai motsa shi ba, bai magana ba, babu aljanin, waye gaya maka haka? Kuma wane ne ya gaya maka wai har sai su ce ai ba a yi musu aiki yadda ya kamata ba ne? To wani irin aiki za a yi? Bahaushe in ba ji ya zo ka zaunar da shi falo ka shiga uwar ɗaka ya ji kana wani kana wani isur kulle ba, ba zai yadda wai kana maganin ba. Dan ka nuna mishi abu a sarari ka dafa goshin mara lafiyan shi kai mai karatun Alkur'ani, wai ba zai yadda ka yi mai abin da ya kamata ba. Shine sai suka je suka ce ai su ba a yi musu abin da ya kamata ba. An fa kai awa ɗaya ana yi wannan baiwa Allah karatu amma ba abin da ya kamata ba. Su kuma sun kosa ta warke. Shine suka je suka kira bokaye da ƴan bori, aka zo aka hau bori aka tima aka yi yankan baƙaƙen kaji, sai ta samu sauƙi aka koma da ita ɗakin miji. To ita wadda ta yi musu hanya wata dattijuwa ce, na ce to ta kwantar da hankalinta. Ita sun ji haushinta ma wai saboda ta zo da su inda ba a biya musu bukata ba, na sun je sun ɗauko bokaye da ƴan bori yarinya ta samu sauƙi. Dan haka ma ba su zo sun gaya mata hakikanin abin da ya faru ba. Shi nace ta kwantar da hankalinta, idan dai boka ne ka hada hudda da shi ka shiga uku, idan yayi maka karatu ka samu sauki, ai in boka yayi zo yayi maka bori ko bokancin shi ka samu sauki ya ci kudin ka, to insha Allahu ta'ala kun zuba adashi kenan. Duk sanda talauci ya matsayi shi dama yana da aljanu, sai in gizo su ga wannan mara lafiya sai ai sauri sai a sake dawowa. Aiki ya same ka ko bai same ka ba? Shine sai a ce wancan an je wurin bokaye sun cinye kayan daki, me zai hana ba? Allah ya kara, ba kayan daki ba, kayan ciki ma su cinye mana ba, ko kuka je ba? Har kayan ciki su cinye ba kayan daki. To shine idan mutum aka yi mishi karatu na Alkur'ani da addu'o'i sai bai samu sauki ba, ko ya halatta tafi wurin bokaye a karya wannan asiri, a takaicen takaitawa bai halatta ba. Gwan maka hakura da wannan larura da Allah ya dora maka ya fi sauki da ka je inda za ka samu magani amma a raba ka da imaninka ka zo ka mutu cikin asara. Ba daidai ba ne kuma ka ce ai bari in yi na tuba, ma'ana ka san ba daidai ba ne sai kai ittikalan ala sa'ati rahmatillah, saboda ka dogara cewa ai Allah ghafurur rahim ne. Kar ka manta yadda Allah ya ce huwal ghafurur rahim, haka ya ce wa huwa shadidun intiqam, huwa shadidul iqab, Allah yana da tsananin uquba. To kar ka manta duk sanda zaka saba wa Allah, in ka kalli waccan aya da ke cewa Allah na gafara yana rahama, ka kalli kuma wannan da take cewa Allah yana da tsananin uquba. To a karkashin wannan ne zamu yi magana akan nushra. Abinda malaman tauhidi suke kira nushra shine halus sihri anil mashur, karya asiri. To hanya biyu ake da su wajen ainihin karya asiri din. Hanya ta farko dai ita ce ta ayi wa mutum ainihin ruqa, karatun Alkur'ani da addu'o'i da suka tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai, Allah cikin izinin shi ya bashi sauki idan ya nufa. Idan kuma Allah bai nufe shi da bashi sauki ba, sai sake neman wani malamin mai yin karatun Alkur'ani din ya sake mishi har a dace, ko kuma in ya gaba a dace ba sai haƙura, haka Allah ya nufa da shi. To a ƙarƙashin wannan ne nake son ainihin in yi mana bayani dangane da ita ruqa ɗin. Hadisai sun zo nau'i biyu waɗanda suke magana akan ruqa. Nau'in hadisi na farko, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya sami mutane dama tun a jahiliya suna yin ruqa. To sai zo sai ya ce innar ruqa wattama'ima wattiwala shirkun. Sallallahu alaihi wasallama ya ce ar-ruqa kuskure ne, mutane suke fassara ruqa da tofi. Wannan rashin sanin abin da ake kira hadisi ne. Shi yasa hadisi karka dinfare shi sai ka je kai karatu a wurin waɗanda suke malaman shi. In ba haka ba, saman hadisi su suna da kamus ɗinsu daban na musamman inda suke gano fassarorin kalmominsu. In ka je ka ɗauki kamus na yau da kullun wanda ake dubawa dangane da matsaloli na lugar arabiya, zai rinka fassara maka kalmomi ne a lugance.
to karshe shine za a bayu ga fasarar ruqa, wani ya fasara ta da tofi, wani ya fasara ta da abubuwan duk da yake so. Amma abinda ake fasara ruqa da larabci shine tawaida. Tawaida ake fasara ta, wannan ita ce kalmar da asalin Bahaushe yake amfani da ita. Ma'ana ayi wa mutum, ay adafa goshin mutum, ayi mishi karatun Alkur'ani ko ayi mishi addu'a, wannan shi ake kira tawaida da Hausa. Amma ba a cewa ruqa tofi. To shine sai annabi yace innar ruqa, yin wannan tawaida wattama'ima da kuma layu da guraye da kambuna wattiwala da kuma wata mace ta wa miji asiri ta shanye shi a malamai, ko miji ya wa mace asiri ya shanye ta a malamai, ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace shirkun. Waɗannan abubuwa baki ɗayan su shirka ne, kafirci ne. To wannan hadisi da yazo yana bayani akan wannan nau'i na ruqa, yana magana ne akan ruqa irin ta zamanin jahiliya. Amma ruqa wadda addinin musulunci ya tabbatar da ita bata shiga karkashin wannan hadisi da ainihin aka kira ta da cewa shirka ba. Dan haka aka samu annabi sallallahu alaihi wasallama an bai da lafiya, malaika Jibril yakan zo yakan yi mishi ruqa. Annabi shi da kanshi yane wa kanshi, idan ya kasa saboda tsananin rashin lafiya Aisha tana yi mishi. Sa'annan an samu annabi yane wa Al-Hasan da Husaini. A karkashin waɗannan sai sahabbai suka zo suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama cewa kunna narqi fil jahiliya, ma'ana kai wa'azi ka ce yin ruqa din nan kafirci ne da shirka, to mu kuma mun kasance muna yin wannan ruqa tun a jahiliya. Sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace a'ridu alayya ruqakum, ku bayyana mini irin yadda kuke yin wannan tawaida din. Da suka bayyana mishi yaji sunayen Allah suke kira, suna addu'o'i, suna yaban Allah, suna roƙon Allah ya ba mara lafiya sauki. Sai ma'aiki yace la ba'sa bir ruqa ma lam yakun fihi shirk, babu laifi ga irin wannan ruqa din, matukar babu shirka a ciki. To a ƙarƙashin wannan ya nuna cewa ashe ruqa ta kasu kashi biyu, akwai wadda take ta kafirci ce, shine a zo a dafa mara lafiya, ana kiran sunayen manya manyan aljanu da manyan mala'iku, ana tawassuli ana neman bukata da su akan su ainihin lallashi aljanin da ya kama wannan mara lafiyan don ya sake shi, wannan kafirci ne. To haka duk wata ruqa da za a yi ta da wata kalma wadda yake ba a fahimtar ma'anarta, ita ma wannan kafirci ce, ma'ana ba a fahimta abin da ake cewa akwai surkulle a ciki. Sa'annan duk ruqa din da aka ɗauko ayoyi na Alkur'ani aka birkita su, ana karanta su da reverse, ana karanta su da baya-baya, da haka wai ake yin ruqa din, ita ma wannan ta saba wa shari'ar musulunci. To a ƙarƙashin wannan ashe in mun fahimta, to wacce ruqa ce wadda take ta gaskiya, wadda za a iya korar aljani ta hanyarta, a iya karya asiri ta wannan hanya? Ita ce a zo a yi wa mutum karatun Alkur'ani, a karanta mishi addu'o'i na annabi sallallahu alaihi wasallama, sai ainihin a roƙi Allah ya bashi sauki. Mun fahimci wannan ko? To wannan ita ce hanyar da za a bi a ainihin raba mutum da aljani, ko kuma a bi wannan hanya wajen karya mishi ainihin asiri. Waɗannan hanyoyi su ne addinin musulunci ya ainihin yadda da su. To sa'annan kuma akwai wasu hanyoyi waɗanda ake bi ana ainihin karya asirin da aka yi wa mutum, aka hada da aljani ko a korar mishi aljanin da yake tare da shi. Addinin musulunci bai yadda da waɗannan hanyoyi ba, su ne yanzu zan yi bayani akan su insha Allah. Ta farko akwai tariqatu zar, ma'ana za a samu ainihin mara lafiya din, namiji ne ko mace, sai a yi mishi ko a yi mata ado, a caba mata ado in mace ce kamar amarya, a hauda ita kan godiya, idan namiji ne a caba mishi ado a hauda shi ainihin kan doki. Ana tafiya ane wa manya manyan aljanu kirari, ana ainihin roƙon su da cewa su ainihin lallashi aljanin da ke tare da wannan ya sake shi. Wannan ainihin hanya akwai kafirci a cikinta. Mun fahimci wannan ko? Sa'annan hanya ta biyu kuma tariqatul istirda, ita kuma hanyar da za a bi wajen a yardar da aljanin da ke tare da mara lafiya, sai a rinka roƙon shi me yake so. Ita ce hanyar da bokaye da ƴan bori suke bi, sai ce sai an kawo mishi bakin bunsuru, an yanka mishi ya sha jini, ko an kawo bakar kaza, ko an kawo saki, ko an kawo wani abu makamancin haka. Za ka ga so da dama aljanar da ke tare da mara lafiya din idan ba fulata na ce sai ta sharɗanta cewa a sai ƙurai, a sai zani na saki da makamantan waɗannan al’amura, ma’ana ana ƙoƙarin wai sai an yi abin da za a yardar da wannan aljani, ko dai ya saki mara lafiyan ko kuma ya sassauta daga cutar da shi da yake ko da bai rabu da shi ba. Wannan ainihin hanyar ma akwai ainihin shirka a cikinta, sannan kuma akwai goyon bayan azzalimi. Aljani da aka haɗa baki da shi da 'yan bori aka ɗora shi a jikin wani yake wahal da shi, kuma a ce wai lallashin shi za a yi aisulhu da shi a biya mai wasu buƙatun shi akan zalincin da yake, wannan ainihin akwai karkacewa da saba wa shari'a. Sa'annan kuma akwai hanya ta uku, ita ce tariqatu listi'ana, shine boka ya nemi taimako gurin aljanin da yake mishi aiki akan ya korar mishi wani aljani da yake ainihin tare da wannan mara lafiyan da aka kawo mishi. An kawo boka mara lafiya, aljanu sun kama shi, to shi wannan boka yana da wasu aljanu waɗanda yake aiki da su, sai sa waɗannan aljanu su korar mishi wannan aljani da ke jikin wannan mara lafiya. To wannan ma ainihin hanya ce wadda take addinin musulunci ya haramta ta. A nan ne zan yi amfani da wannan damar in jawo hankalin wasu 'yan acaɓa na ruka waɗanda suka shiga da ka, wai sai a kawo wa mutum mara lafiya sai ya yi mishi karatu, sai ya ji aljani bai magana ba, wai sai ya ce ku bari sai an zo da wani mara lafiyan da aljanin shi ya magana, wai sai in tambaye shi shin wannan mutum akwai aljani jikin shi ko babu. Wai koya maka haka ake yi. Man akhadha al-uluma bighairi shaykhin yudhillu 'ani siratil mustaqim. Duk wanda ya koyi ilimi ba tare da malami ya mishi jagoranci ba sai ya bace daga kan hanya. A to in ba haka ba, wane ne ya gaya maka zaka nemi taimako gurin wani aljani ya bayyana maka cewa wannan yana tare da aljani ko bai tare da shi? Ma'ana kai ma ka koma kana aiki da aljanu kenan, kai ma ka koma kana roƙon aljanu kenan, shikenan kai ma ka bace daga kan hanya. To shi yasa wallahi a hirɗin mutane game da waɗannan mas'aloli ba wai mas'ala ce ta gwaninta ba, mas'ala ce da ta zama kawai taimakawa musulmi ne don a raba su da zalunci. In ba haka ba, babu abin da zai sa ka kutsa cikin wannan hanya, don na farko tana da haɗari gare ka game da imaninka, game da aƙidarka, game da 'ya'yanka, game da matanka, game da kai kanka da harkokin rayuwarka na yau da kullum. Sa'annan akwai haɗari dangane da al'ummar da kake tare da su. To shi yasa wajibi ne sai mutane su lura da waɗannan abubuwa. Ba kowa ne ya cancanta ya zama arraki ba fa a cikin addinin musulunci. Sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi tafiya suka dawo, suka zo sai suka sauka a wani ƙauye, suka ce a basu wurin kwana da abinci, aka ce ba a basu. Me yasa ba za a basu ba? Aka ce dai ba za a basu ba. Sai suka koma bayan gari, sai suka kafa tantunan su suka zauna. Sai aka aiko cewa dagacin wannan gari kunama ko maciji ɗayan cikin su ya harbe shi, kuma an yi iya abin da za a yi wajen yi mishi magani amma bai samu sauki ba. Sai suka ce wa wannan tawaga ta sahabbai, shin a cikin ku akwai wanda ya iya yin ruqa? Saboda dama tun a jahiliya akwai masu yi, don waɗannan mutane na ƙasar Makka suna bin addinin Annabi Ibrahim ne wanda Allah ya saukar, amma daga baya suka karkace. To har zuwa wannan lokaci wasu suna nan akan wasu abubuwa da suka gada wurin Annabi Ibrahim, sahihai shaitan bai kawo shaitanci a ciki ba. To shikenan sai Abu Sa'id al-Khudri yace wallahi inni laraq, yace na rantse da Allah ni na iya yin ruqa. Me yasa dukkan sahabban nan kowa bai daga hannu ba? Ba Qur'ani yake karanta ba? Akwai sahabin da bai iya karatun Qur'ani ba? Akwai sahabin da bai iya addu'a ba? Amma Abu Sa'id al-Khudri cikin tawagar su wajen su 100 yace wallahi ni na iya, yace amma wallahi bazan yi ba sai an saka mana ju'uli, sai an kawo abin da za a ba mu, saboda mun ce mu ma a sauke mu anki, dan haka sai an gaya mana abin da za a biya mu. Akai sulhu akan za a ba da rago 100. Abu Sa'id yaje ya kama wannan mutum ya yi mishi karatu, nan take sai ya samu sauki kamar babu abin da ya taba samun shi. To shi ne aka kawo waɗannan raguna guda 100 aka bayar. Sauran sahabbai suka ce akhadhta ala kitabillahi ajran, yanzu nan ka karanta littafin Allah kuma a biya ka ka karba. Sai ce to ku bari a je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. In aka je wurin Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi mana bayani. Da aka je manzon Allah ya ce me ka karanta mishi? Yace raqaituhu bi fatihatil kitabi, na karanta mishi suratul fatiha ne, Allah ya bashi sauki. Manzo Allah ya ce wa ma yudrika annaha ruqya, waye gaya maka cewa ana karatun fatiha mutum ya samu sauki?
udribu li sahaman, ma'aiki yace ni ma a kasafta da ni an tashi kaso. To ashe ya halatta kenan. To ash-shahid a cikin wannan kadai da nake so in fitar shine dukkanin sahabbai dinnan ga wannan Abu Sa'id al-Khudri shi yace yana. Kisa ko a zamanin da zaka je an ce wani yana yin ruqa wa huwa raqi, inda a ce dukkanin kowa yana cikin malaman musulunci, zaka zo karanta a cikin tarjuma sai kaji an ce ai wani yana yin ruqa, wani yana, ashe da a ce abu ne wanda yake kowa da kowa yana yi, da zaka samu ba za a zo ana bambancewa da cewa wani yana yin ruqa ba, tunda kowa na yi, amma da yake nadiran ne sai kaji an ce ai shi ma wannan arraqi ne. To shi yasa saboda ka kula da imaninka da kuma lafiyar jikinka, karka kutsa abin da yake baka da ilimi a cikin shi. Mun fahimci wannan da kyau ko? Shi yasa a ƙashin gaskiya, kamar yadda na taɓa yin bayani, wato waɗannan hanyoyi Allah ya sanar da mu su da daɗewa, amma muka ji tsoron mu fashe su ga jama'a saboda tsoron musu irin wannan fitina ɗin. To amma ya za a yi, duk abu in ka kalle shi yana da fuska ta hagu, yana da ta dama, in aka kalli ta daman nan tafi sai a ci gaba da yi. Waɗannan ɗin nan da ke ganganci sun ji wai surori ko ayoyi da ake karantawa a kaset, su ma su je suna yi, wannan gangancin nasu da suke fa ba zai sa a daina ba, saboda akwai amfanarwa a ciki. Mun fahimci wannan da kyau ko? Wani kawai so yake ai a ce shi ma yana magana da aljani. Ai ba wani abin alfahari ba ne, larura ce kawai, kamar likita ne, in ba larura ba menene zai sa likita ya tsuguna yana feɗe jikin mutum ya taɓo kaza ya taɓo kaza ya taɓo kaza da mai wari da mai ƙarni, ba larura za ta sa haka ba? Idan so samu ne ya zauna a office kawai air condition yana hura shi. Allah ya shiryar da mu. To wannan ita ce bayani akan ainihin hanya ta uku, tariqatul isti'ana, wanda yake boka ne na kawo mishi mara lafiya ya nemi taimako gurin aljanin da yake mishi aiki, don ya bayyana mishi cewa wannan aljani akwai shi kuma ya korar mishi shi. Sai hanya ta hudu ita ce tariqatul iqsam, ita kuma in aka kawo boka mara lafiya sai ya zo yana ainihin gama wannan shugaba na aljanu da Allah akan cewa ya lallasan musu wannan ƙarami wanda ya kama mara lafiya, don ya rabu da wannan mara lafiya. Ma'ana shi bokan zai zo ne yana ainihin kwanciya, yana sujuda ga shugaban, yana roƙon shi cewa ya korar musu wannan ainihin ƙarami wanda ya kama wannan mara lafiya. Wannan hanya ita ma akwai kafirci a cikinta. Sai hanya ta biyar ita ce tariqatu sijnil jinni as-sari, ma'ana boka ya sanya shugaban aljanu din ya kama mishi wannan aljani da ya shiga jikin mara lafiyan, ya kama shi ya kulle shi a cikin kurkukunsu na aljanu. To wannan hanyar ita ma bata halatta ba shar'an, a shar'ance. Sai tariqatu ta'zibil jinni wa qatlihi, akwai kuma hanyar da shi bokan zai nemi cewa shugaban aljanu din ya kama ainihin wannan aljani na jikin mara lafiyan, ya rinka azabtar da shi har sai ya kashe shi. Ita ma wannan ainihin hanya bata halatta ba. Ka sani da cewa ko kai mai yin ruqa ba daidai bane ka kashe aljani sai dai a yi kisas. In ya taba kashe wato ya halatta ka kashe shi, in ya yi zalunci ya halatta ka hore shi, in ya yi abin da yake fasikanci ya halatta ka tsaye mishi da haddi. To haka idan aljani ya yi abin da yake bai kai kisa ba, idan ka kama shi ka kashe shi, Allah zai maka ukuba akan wannan kisan kai da kai. Sannan kuma akwai tariqatu harqal jinni as-sari, akwai kuma hanyar da bokan zai sa wannan aljani da ya buge yake shiga jikin wannan mara lafiya yake buge shi, sai wannan boka ya roki shugaban aljanu cewa a kama mishi wannan ainihin aljani a koda shi. To waɗannan kaɗan kenan cikin ainihin hanyoyi waɗanda shari'ar musulunci ta haramta su, dangane da ainihin korar aljanu ko kuma dangane da ainihin karya sihiri. Allah ya shiryar da mu. Bayan wannan kuma sai mu yi magana akan shin ya halatta mutum ainihin sihiri, ilimin sihiri din ya halatta mutum ya koye shi. To tare da cewa mun tabbatar a can baya cewa yin sihiri dai kafirci ne, to ko akwai wata maslaha, akwai wata bukata a addinance wadda za ta ainihin sa a koye sihiri din? To malaman musulunci sun kasu kashi biyu akan wannan. Malamai suka ce ya halatta a koye sihiri kai tsaye, wasu kuma suka ce bai halatta ba. To anan kuma sai aka samu waɗanda ainihin suka ce ya halatta din sai suka kasu. Wasu suka ce ya halatta kai tsaye a koya, wasu suka ce ya halatta ga wanda yake kokarin karya sihiri din ya koya, don ka'ida idan baka iya sihiri ba baka iya karya shi. Yana da wahala idan baka iya ainihin karya sihiri ba to baka iya karya shi. Ma'ana idan aka yi wa wani sihiri, idan kana son karya wannan sihiri, to kai kanka ana da buƙatar ka zama ka ƙware wajen yin sihiri ɗin. To a ƙarƙashin wannan wasu malamai suka ce idan